الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي من البركة مسلاتي نقول لك أنا تشكين قرم بوشي أجهر بوشي وأن يمتي na ranar talata 7 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma yazo daidai da 16 ga watan 7 miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul nahl gabanin mu fara tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu wanda yana cewa assalamu alaikum ni ne ina da kudi sai wani yazo a cikin damuna akan in bashi bashin kudi 5,000 akan da kaka ya bani abin da ya noma na 5,000 din shin yin haka ya halarta ya halatta ka bashi 5,000 idan yayi noma ya biya ka da abin da yayi noma to abin da yayi noma ya baka na 5,000 wannan babu komai a ciki kamar ka saya ne ka bashi kana jiran ya kawo maka abin da ka saya sai kuma yake cewa a damuna zan ba wa mutum bashin buhun masara daya akan kudi naira 8,000 idan kaka tayi wato idan kaka tayi kuma sai bani buhu biyu wato biya ni da buhu biyu don a lokacin yana 4,000 a kasuwa shin haka ya halatta haka bai halatta ba bai halatta ba ka bashi buhu daya ya baka buhu biyu wannan ita ce ake kira ribal fadl saboda abu ne jinsin su guda idan kai kana ga cewa kudinka 8,000 ne to baka kudinka ko ya sayar ya ba ya kama kudinka amma ba ya baka buhu biyu ba ka ba da daya ya baka biyu ba wannan bai halatta ba wannan yana cewa wannan yana tambaya akan salatul tasbih sallar tasbihi bare mun yi yi magana akan ta saboda kai koma tafsirin bara akwai wannan ansa sannan kuma tambayar sa ta biyu yake cewa an faɗi cewa idan ba wanda duk yayi sallah bai karanta Fatiha ba ba shi da sallah to aya zai karanta yayin da yake bin liman a bayyane zai yi ko a asirce zai yi to magana wacce take a takaice mafi karfi idan mutum yana bin liman kuma yana jin karatun liman wato yana binsa kuma yana jin karatunsa saboda sallar da yake jahriya ce kuma yana kusa da inda zai ji karatun to ba sai ya karanta ba wannan shine zai yi daidai da hadisin Jabir man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake bin liman karatun liman shine a matsayin karatunsa saboda shi a wannan lokacin akwai wani wajibin da yake kansa shine ya saurari karatun idza qara'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani to ku saurara ku yi shiru saboda an umarce shi dan idan ana karatun qur'ani ya saurara saboda wannan shine abin da yake wajibi a kansa a lokacin don haka ba sai ya karanta Fatiha ba amma idan ana yin sallar da take jahriya ce amma yana nesa inda ba zai ji karatun liman ba wato inda yake baya jin karatun liman wato babu amsa kowa da take kai masa sautin karatun liman to kaga anan ba zai shagaltar da kansa da wani sauraro ba sai ya karanta Fatiha ko kuma sallar sirriya ce wato asirri ake karatun kamar sallar azhar da al'asr kaga anan ma babu maganar ya shagala da sauraron wani karatu tunda baya jin karatu to nan ma sai ya karanta to shi kuma wannan hadisi ya kawo har guda biyu yace ayi masa karin bayani irin waɗannan tambayoyi a dunkule wanda za su dauko suna da tsawo in muka ce za mu yi bayanin su to zai zama sun cinye mana lokaci har kai in tambaya wa suke kai tsaye an san abin da yake tambaya amma ka rubuta hadisi dogaye kowanne kace kana so a maka sharhin sa to kowanne darasi ne mai zaman kansa saboda haka sai zaka cinye mana filin tafsirin kuma amma da wani abu kace a cikin hadisin baka gane ba sai a gaya maka wannan shine tace tambayar da muka fi so a yi mana a irin wannan guri da muke da kwantataccen lokaci ba yalwatacce ba mutum ne ya dinka tufafi da kudin haram sai ya tuba sai ya tuba ya daina to ya zai yi da waɗannan tufafin to kudin haram iri biyu ne akwai kudin haram wanda ka same su ta wata hanyar da Ubangiji Ta'ala ya haramta neman kudi ta wannan hanyar misali mutum ya zama cinikin giya yake yi ko harkar riba yake yi ko abin nan karuwace take karuwanci ko wani abu irin wannan to kake wata sana'a da musulunci ya haramta wannan to wanda idan ka tuba ba a cewa duk kudin da ka samu anan sai ka mayar da su ko sai ka halaka su shikenan sai ka ci gaba da harkokinka amma idan dukiyar da ka samu dukiya ce ta wasu wato ta hanyar kwace ko sata ka tara dukiyar ko kai wani ma'aikaci ne na gwamnati ka rika satar dukiyar al'umma kana sawa a banki sai ka ji wa'azi sai ka tuba to nan dukiyar ba za ta zama taka ba dole tana nan a ba taka ba saboda haka in ta wasu mutane ne da ka san su ka koyar musu da dukiyar su in baka san su ba shikenan sai ka fitar da dukiyar ayi aikin al'umma da ita saboda haka baka da haƙƙin ko kwabo a ciki sai ka yi aikin al'umma da ita shine ka kubutar da kanka daga wannan dukiya ta haram saboda haka tufar da ka saka idan ta waccan hanya ka same ta ba a cewa su ta zama haramun ka sa amma in ta hanyar kudin mutane ne ka sata kai sutura da ita to suturar ta mutu amma zaka mai musu da kudin saboda ka suturar ka ci gaba da sa kayarka amma ana bin ka bashin kudin suturar wanda yace yana jin yawancin malamai a ƙarshen hudubarsu suna karanta wato inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan a sunna babu inda aka yi umarni da haka babu inda sunna tace idan an karasa hudu an kare hudu ba a karanta ta ko kuma ba wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa ƙarshen hudu ba sa duk ƙarshen hudu ba sa yana karanta inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan abinda ake rawaitowa a tarihi shi ma ruwaya ce da ni ban ganta da sanadi ba da zaka iya cewa sanadi ne sahihi sai dai kawai masu tarihi masu rubutun tarihi wani lokaci suna ambatatta wasu daga cikinsu su ma ba duka ba daga cikin manaqib na Umar ibn Abdul Aziz cewa da ya zo a zamanin sa daular Banu Umayya an samu cewa wasu in an suka gama huduba suna zagin Sayyidina Ali tunda an san irin rigima da aka samu tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraq to kuma kun san cewa a wancan lokaci shugabanni ba wai malamai ne shugabanni suke jagorancin sallah wani shugaba wani abin nan kantoma a gunduma sa shi zai jagorancin sallah ba wai malami bane sai in shi ya nada malamin amma asali shi zai yi to in suka yi sai su irin harbin iska din nan to shine shi sai ya ce a maimakon arka wannan sai yake rubutawa dukkan wasu gwamnonin sa na ko ina yace in sun gaba su karanta wannan ayar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun domin a ciki akwai hannunka mai sanda ga waɗanda suke zagin wasu ko suke yi mu wasu wato harbin iska harbin tabati kamar ana ga musu wannan ba adalci bane wannan ba ihsani bane wannan alfasha ce wannan munkari ne ku daina wannan ba ya nuna shi kenan ya zama sunna ba duk sanda liman ya gama huduba sai ya karanta inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan hatta zama wasu sana tsammanin kamar ba alama ce ta cewa an gama huduba shi yasa mai littafin as-sunan wal mubtadi'at ya ambace ta a cikin bid'o'i na huduba to koda ba mu yanke hukuncin cewa bid'a bace kai tsaye na cewa akan ta sabanin sunna ne in mutum wata mudasaba kamar irin wannan da ta kasance a zamanin sayyidina Umar bin Abdul Aziz ta sa yayi wannan shikenan amma ba mudasaba haka kawai ya maida ita sunna to wannan sai a gyara wannan kuma yace yana son a yi masa bayani akan cewa abautawa Allah ka bautawa Allah tamkar kana ganin sa to wai shin mutum zai halatto da sihohin Allah ne a cikin zuciyarsa yayin da yake bautar sa na'am zaka halatto da sihohin Allah ai duk sanda kake cikin al'amari ka duka halarto da sihohin Allah daga cikin sihohin da zaka halarto cewa Allah yana ganin ka Allah yana jin ka Allah ba abin da yake koyuwa wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyuwa ga ubangiji inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama don haka ka rika halarto da irin waɗannan sihofi na ubangiji yayin da kake bautar Allah wannan zai zama bautarka kamar kana ganin sa kuma nan misali akai wato kamar a ce mutum ne wanda kake tsoron sa kake girmama shi ya baka wani aiki ya ce gashi nan kai mun aiki kaza kuma ya tsaya a gaban sa kake aikin ya kake zato zaka kyautata aikin ne ko kuma zaka yi shi yadda kaga dama babu shakka tunda kana girmama shi kana tsoron sa zaka kyautata aikin ne to ka bautawa Allah kamar haka ne kamar gashi nan gaban ka yana tsaye to in har ba za ka iya kaiwa wannan martabar ba to ka rika halalo muratabar ubangiji ka rika tunawa cewa ubangiji yana kallon ka wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fi duk aikin da za ka yi Allah ya ce duk abin da za ka yi ibada ce ko aiki ne to ubangiji yana halarce lokacin da kake aiki ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka abinda duk kake yi ka sani cewa a rubuce yake ubangiji yana to wannan yayin da bawa ya zama koyaushe wannan abin yana zuciyarsa babu shakka zai kyautata aikinsa zai kuma yi kokarin ya ga ya gujewa abinda zai ja masa haushin Allah wannan kadan daga cikin tambayoyin da za mu samu ansawa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada za mu ci gaba da tafsiri za mu tashi daga faɗar Allah ta'ala فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
نعم Allah ta'ala ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana to idan zaka karanta al-qur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah minash shaytanir rajim daga shaydan wanda yake la'ananni innahu laysa lahu sultanan 'ala alladhina amanu lalle shi shaydan ba shi da wani iko akan waɗanda suka yi imani wa 'ala rabbihim yatawakkalun kuma suke dogara akan ubangijinsu kadai إنما سلطانه على الذين يتولونه كأي ينادى إيكوني أكن ودن دسكي جئون ترسع والذين هم به مشركون ودن دسود شي سكي هذا الله وأن أمرنيني أبنجي تعالى إكي بايروا دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع الأمر سقبا دع دعوا إذن ذا سكران تعالى القرآن سني مطلي دع الله سبحانه وتعالى دع الشيطان وندك أقول لأنت a baya can ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa alqur'ani tibyanan li kulli shay wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay Allah ya saukar da alqur'ani ya zama ya kunshi bayanin komai da komai. Daga cikin irin bayanan da Qur'ani ya kunsa, akwai bayanin tabbatar da adalci da kyautatawa da taimakawa na kusa, kamar yanda Allah ta'ala ya yi bayani. To shi wannan alqur'anin da yake gabanka, wanda Allah ta'ala ya baka dan ya zama shiriya, ya zama rahama, ya zama bushara ga musulmi, duk sanda ka zo karanta shi, to ka nemi tsari da Allah. Wannan yana daga cikin ayyukan da za ka yi na lada. Ubangiji ta'ala ya baka kyakkyawar rayuwa a duniya, ya baka kyakkyawar rayuwa a lahira, wanda Ubangiji ta'ala ya faɗa aya da ta gabaci wannan, wanda ya aiki man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. To daga cikin irin abin da za ka yi ka samu kyakkyawar rayuwa a duniya, ka samu gwaggwaban sakamako a lahira, shine karanta alqur'ani. Saboda karanta alqur'ani ibada ce daga cikin manyan ibadu da bawa yake kusantar Ubangiji da su. To Allah ya ce fa idza qara'ta alqur'ana, dan haka idan zaka karanta shi wannan alqur'ani, shi wannan abun karatu, fasta'iz billahi, ka nemi tsarin Allah, wato ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka, ya tsare ka daga shaydan wanda yake abin la'anta, abun kora daga ramar Allah. Hadisi ya tabbata cikin Musnad na Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da wasu daga cikin littafan hadisi, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga sallah, ya bude sallah da du'a istiftah, sannan sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, sannan ya ci gaba da karatu. Wannan hadisi umda ne, wato abin dogara ne a babin me ake fada lokacin da za a fara karatu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ina neman tsari da Allah daga shaydan wanda yake abin la'anta, daga duk wani zundansa ko kuma girman kansa ko kuma rudin sa. To ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkan wani rudu da shaydan zai jefa shi a ciki. To wannan tana daga cikin sigogi da wasu malamai suke ganin cewa ita ce sigar da ake so mai karatun alqur'ani ya bude karatunsa da shi. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ne yayin wannan, sai dai ya faɗa haka ne yayin da zai fara karatun qur'ani. Bayan ya gama du'a istiftah, sannan sai ya faɗi wannan, sannan ya bismillah, sannan ya shiga karatun fatiha. Saboda haka ya nuna cewa wannan isti'aza ce a dalilin karatun da zai yi. Shi yasa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan umarni ya shafi mutumin da yake sallah da wanda ba sallah yake ba. In dai har zai karanta Qur'ani, to ya isti'aza, ya nemi tsarin Allah daga shaydan wanda yake abin la'anta. To sigar da zaka yi isti'azar da ita, wannan hadisi ya zo da wannan sigar, wanda a gurin Shafi'iyya da Hanafiya suna ga cewa mutum ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Saboda haka ayat ta ce fasta'iz billahi minash shaytanir rajim. Haka lafazin ayar fasta'iz billahi minash shaytanir rajim, ka nemi tsarin Allah daga shaydan abin la'anta. Saboda haka anan ba a ƙara wani abu akai akan waɗannan lafuzza ba. A'udhu billahi fasta'iz shine a'udhu din, minash shaytanir rajim a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Saboda haka su suna ganin cewa kada a ƙara sama da wannan. Akwai ruwayar Imam Ahmad, da ɗansa yayi, wanda shi kuma yake cewa ya ji babansa zai karanta Qur'ani, yakan ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim. Wato iyana ya ji babansa yana yin haka. Wannan ƙara as-sami'il alim, saboda ya zo a wasu ayoyin kamar ayat suratul a'raf, suratul fussilat, suratul a'raf, wa imma yanzaghannaka minash shaytanu nazghun fasta'idh billahi innahu sami'un 'alim, suratul fussilat, wa imma yanzaghannaka minash shaytanu nazghun fasta'idh billahi innahu as-sami'ul 'alim. Saboda haka a waɗannan ayoyin biyu an ƙara as-sami'ul 'alim. To shi yasa dan a haɗa ayoyin guda biyu da waɗannan ayoyi biyu da kuma wannan aya wacce ta ce a nemi tsarin Allah, saboda haka ake haɗawa fasta'idh billah sai a'udhu billahi as-sami'il 'alim sai kuma minash shaytanir rajim. Kaga innahu sami'ul alim ko innahu was sami'ul alim ta fito a cikin isti'aza din. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin hadisul ifki, hadisin da yake magana akan kagida ake wa nan Aisha radiyallahu ta'ala anha, a riwayar Abu Dawud, lokacin da ayoyin da suka sauka wanda suke wanke da Aisha suka sauka, annabi sallallahu alaihi wasallama, a riwayar take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jalasa wa kashafa an wajhihi wa qala a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, sannan sai karanto ayoyin. Wannan ya nuna kenan idan an takaita akan wannan shi ma yayi, wato da zaka takaita akan a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, wannan yayi. Akwai riwaya daga Imam Ahmad, wata riwaya daban ta ba riwayar Abdullah ce cewa yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allahu was-sami'ul 'alim, sannan sai fara karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ce inna Allahu was-sami'ul 'alim, saboda aya ta ce innahu sami'ul 'alim ko innahu was-sami'ul 'alim, saboda haka sai ya dauki lafazin ayar ya sa shi a cikin isti'azar tashi, saboda haka wannan fasta'izu billahi fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, ko dai mutum ya ce a'udhu billahi sami'ul 'alim minash shaitanir rajim min habzihi wa nafthihi wa nafsihi, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, ko yace a'udhu billahi sami'ul 'alim minash shaitanir rajim, kamar yadda yazo a cikin hadisul if riwayar Abi Dawud, ko yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan shine mafi karancin abinda zai fada, ko mutum zai fadi wannan yayin da yazo fara karatun sa. In yazo ya fada kamar mutumin da yake kawai yake darasi, ba sharadi bane duk ayar da zai kuma kawo daga baya sai yayi mata wannan isti'aza din, in yayi na farko shikenan baya bukatar kuma duk wata aya. Shi yasa wasu malamai suke cewa a sallah idan yayi a farko ba sai yayi ta maimaitawa ba duk sauran raka'o'i, wasu kuma suna ganin a maimaita. To amma mai karantarwa wannan baya daga cikin abin da aka rawaito mana magabata suna yi, cewa duk ayar da zai jawo sai ya mata a'udhu billah, wannan ba mu samu wannan a rubuce cikin aikin magabata ba, nan da yake nuna cewa ba haka suke yi ba. Saboda haka idan suka yi isti'azar farko shikenan, sauran ayoyin duk da za su kawo daga baya za su yi musu isti'aza ba tare da abin nan ba, sannan a farko ake ko a ƙarshe, magana sahihiya shine a farko ake yi, kamar yadda muka gani a hadisan da suka gabata a farko ake, duk da an samu wata riwaya daga Ibn Sirin da Ibrahim an-Nakhai wanda suke cewa bayan ka gama, tunda Al-Qur'ani yake fa idza qara'ta al-Qur'ana, idan ka karanta Qur'ani wato in ka gama karatun sai ka fada, to wannan magana ce wacce ke ba ita ce mai inganci ba, ba akan ta kuma aiki ya gudana ba, saboda wa idza qara'ta abinda ake nufi wa idza aratta qira'ata al-Qur'an, wannan usulubi ne na Larabci, a kawo fi'ili madi ana nufin al-mustaqbal, an ka fi'ili ne ya wuce amma ana nufin mustaqbal, kamar fadar Allah da yake cewa fa idza qultum fa'dilu, ayo idza qultum fa'dilu, bayan nufin sai kun gama magana ka sanna adalci zai tun lokacin da ku fara magana, to ku fara da adalci. To wannan yana nan da yawa a slobin Larabci, idza salla ahadukum falyadha bayna yadayhi shay'an, idan sai ɗayan ku yana sallah ya sa wani abu a gaban sa, kaga ba wai sai ya gama sallah ba, in zai yi sallah idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi, kaga ba sai ka gama sallah ba za ka tafi alwala, sai lawayin da kai ne tashi sallah din to sai kai alwala. Saboda haka wannan uslubi ne sananne, saboda haka da aka ce fa idza qara'ta alquran, ba ana nufin in ka gama karatu, ana nufin in zaka karanta alqurani, haka wannan ita ce magana wacce ke sahihiya, kuma akan ta aiki ya gudana, akan ta aiki na musulmi ya gudana, ba za ka ji wani ya bar isti'aza sai ya gama karatu ba, a'a za ka ji ya kawo isti'aza tun a farkon karatunsa, wanda yake nuna wannan shine abinda aikin musulmi ya gudana a kansa. Allah ta'ala ce a nemi tsari daga shaitan, inna huwa sami'ul fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, ku nemi tsarin Allah daga shaitan wanda yake ar-rajim, wanda yake abin la'anta, abin nisantarwa daga rahamar Allah. Akwai hikimomi da yawa da suka sa Ubangiji ta'ala ya yi umarni da a nemi tsari daga shaitan, da Ibn al-Qayyim ya ambaci wasu su a cikin littafinsa Idatatul Lafan an masaidi shaitan, ya ambaci wasu daga cikin dalilan da suka sa ko suka sa Ubangiji ta'ala ya shara'anta isti'aza lokacin da mutum zai fara karatun alqur'ani yace saboda alqur'ani waraka ne daga dukkan cututtukan da suke cikin zuciya wato yana kusar da abinda shedan zai iya sawa mutun na waswasi da sha'awa a cikin zuciyarsa saboda haka aka ce idan zaka yi karatu to ka roki Allah ya tsare ka daga shedan wato kai ka nemi ubangiji ta'ala ya kawar maka da dukkan wani abu da yake na shedan ne na waswasinsa ne na sha'awarsa ne daga zuciya saboda wannan abin da zaka karanta wanda shine maganin da zaka samu na warakar zuciya ya samu zuciyar taka a tsaftace sai ya fi maka amfani maimakon ka bari da cutar da maganin a guri guda sai kai kokarin kawar da cutar sannan sai ka biyo da shifa din a baya sannan bayan wannan alqur'ani sinadari ne na shari'a alqur'ani sinadari ne na shari'a sinadari ne na ilimi sannan dashen alkhairi ne a cikin zuciya dashen alkhairi ne a cikin zuciya kamar yanda ruwa alqur'ani yana habaka alkhairin da yake cikin zuciya kamar yanda ruwa yake habaka wato tsirrai da aka dasa ko aka shuka in suka samu ruwa za su haɓaka za su girma za su yi kyau to haka alqur'ani yake ƙara haɓaka alkhairin da yake cikin zuciya ya yauƙaƙa shi shedan kuma ɗabi'a ce ta wuta shedan ɗabi'a ce ta wuta saboda an halicce shi khalaqtani min nari wuta kuma duk inda ta zo ta samu wani ganye cinye shi take yi ba za ta taɓa barin shi ba saboda haka sai aka nemi tsari daga wannan wutar da za ta iya cinye maka da shan alkhairi wanda alqur'ani zai dasa maka a zuciya saboda haka yayin da zaka karanta alqur'ani sai kai isti'aza domin ta zama ta magance maka dukkan wata wuta ta shedanu wanda za ta iya cinye maka da shan alkhairin da zaka samu a cikin zuciyarka sannan mala'iku sukan matso kusa da mai karatun alqur'ani su saurari karatunsa kamar yadda yazo cikin hadisin Usayd ibn Khudayr hadisinsa yana cikin sahihai yana cikin sahih al-Bukhari yake cewa wata rana da daddare yana sallah yana karanta suratul baqara yana cikin karatun suratul baqara sai ya rika jin abin nan dinsa dokinsa yana ta haliliya yana ta abin nan firgici kamar ya tsinke in yayi shiru ya daina karatun sai ya nutsu amma da ya ci gaba da karatun suratul baqara sai ya ji kuma wato wannan doki yana ta hayaniya yace sai ya ji tsoro saboda ɗansa yana kusa da shi a kwanci ɗansa Yahya yana gurin yana bacci sai ya ji tsoron kada ya tsinke ya fita kan ɗan saboda haka sai ya dakata da karatu yana dakatawa da karatu ya ɗaga kansa sama sai ga wani abu kamar girgije da haske a cikinsa kamar fitilu yana yin sama har ya ɓace to shine yazo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gani jiya yana karatun suratul baqara a cikin sallah amma dokin sai ya rika firgita yana haniniya har ya ji tsoron kada ma ya tsinke ya taka ɗansa Yahya yana bacci saboda haka ya dakatar da karatun da ya fito ya ɗaga kansa sama sai ya ga wani girgije cikinsa da haske kamar fitilu yana sama har ya ɓace to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha almalaika ce wannan abin da ka gani mala'iku ne sun zo suna sauraron alqur'anin da kake karantawa sun zo suna sauraron sautinka da kake karatun alqur'ani da shi ce da baka daina ba da ka ci gaba da karatun nan da sai an waye gari mutane suna ga wannan abin da kake gani to sai an waye gari mutane suna ga wannan hasken suna ga wannan girgijen wanda yake kunshe da haske a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa laqad utita min mazamiri ali daud Allah ya baka sauti mai dadi irin sautin da ya bawa annabi daud alaihi salam lokacin da yake in yana tasbihi yana ambaton Allah to kai ma Allah ya baka irin wannan sautin mai dadi sannan sallah yake cikin khushu'i alama da take nuna cewa bai firgita ba babu wani abin da yake nuna cewa ya firgita ya tsorata abin da yasa yake karatunsa wannan firgici da dokinsa yake kuma da abin da yake tsoro na cewa kada dokinsa ya taka ɗansa amma shi bai wani firgita bai wani tsorata ba wanda yake nuna maka cikin khushu'i da nutsuwa yake sallarsa sannan yana karanta suratul baqara. To wannan hadisi yana nuna cewa mala'iku sukan zo inda ake karanta Qur'ani, wa sama qawm fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul mala'ika wa dhakarahumullahu fi man indahum. Hadisi yace duk sanda mutane suna karanta Al-Qur'ani suna bitar sa a tsakanin su, to nutsuwa za ta lullube su, rahmar Allah ta rufe su, sannan mala'iku su sauko su kewaye su. Saboda mala'iku suna zuwa gurin da ake karanta Qur'ani, ko musamman in ya kasance mai karanta Qur'anin yana da sauti, sauti mai dadi kuma yana yin shi cikin khushu'i da ikhlasi, to wannan lokacin mala'iku suna matsowa. To mala'iku, mala'ika makiyi ne ga shaytan. Saboda haka bai da za a yi da mala'ika da shaytan su haɗu a guri guda, don haka sai ka nemi tsarin Allah ya raba ka da shaytan, ya kori shaytan daga wannan guri saboda mala'iku su zo. Kaga wannan yana daga cikin hikima, sannan yana daga cikin hikima cewa lokacin da mutum zai yi karatu, shaytan zai yi gurin ya ga cewa ya kawo masa matsala a karatun nasa, yana shawwasha shi, yana kawo masa rudani, yana hana shi tadabburin abin da yake karantawa. Zama yana karantawa amma babu tadabburi, babu fahimtar abin da yake karantawa. To gudun kada shaytan ya yi masa wannan waswasin nashi, kada shaytan ya shiga tsakanin zuciyarsa da fahimtar Al-Qur'ani, to da ya zo fara karatun sai ya isti'aza, ya nemi Allah ta'ala ya shiga tsakaninsa da wannan mugu, dan shi ba yadda zai iya da shi. Saboda Allah kadai shi ne zai iya maganinsa, za ka ya shiga tsakaninsa da shi domin in yana karanta Qur'ani ya fahimci Al-Qur'anin nan. To kaga wannan shi ma yana daga cikin hikimar da za ta sa mutum yana karatun Qur'ani, zai karatun Qur'ani ya isti'aza. Sannan yana daga cikin hikima, mai karanta Qur'ani yana gana da Ubangijinsa ne, kuma wallahu ashaddu adana li qari'in yaqra'u al-Qur'ani min sahibi al-qainati ila qainatihi. Annabi Allah ta'ala ya fi tsananin sauraron mai karatun Qur'ani sama da yadda wanda da zai sai mawaƙiya, baiwa mawaƙiya tana masa waƙa, ko mawaƙiya da take masa waƙa yana jin daɗi. Karatun Al-Qur'ani yadda Ubangiji yake sauraron shi fiye da yadda wancan yake sauraron mawaƙiyarsa. Shi kuma shaytan karatunsa shine waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Saboda haka kana neman Ubangiji ta'ala ya shiga tsakaninka daga kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da shaytan yake shine karatunsa, domin kai za ka yi karatun da yake shine wanda Ubangiji ta'ala yake sauraro. Saboda haka sai ka nemi Ubangiji ta'ala ya shiga tsakaninka da shi. Sannan bayan wannan, Allah ta'ala yana gaya mana cewa babu wani annabi da ya aiko, ko wani manzo da ya aiko. Ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansaqu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi. Ubangiji yake cewa babu wani manzo gabaninka da ya taba aikowa, ko annabi, face sai idan ya zo karatu shaytan ya yi kokarin ya jefa wani abu na shakka a cikin karatunsa. Idza tamanna idza qara'a idza tala, idan yana karatu, to idan har wannan manzanni ne Allah yake fara, in suna karanta maganar Allah, shaytan yakan yi kokari ya jefa wani abu a cikin abin da suke karantawa. To ina ga wanda ba manzo ba, kaga shi ya fi kamata ya nemi Ubangiji ta'ala ya masa tsari, kada ya zama yana karatu shaytan ya rika kawo masa abinda zai rika sa shi inda cikin karatunsa, yana sa shi yana rikicewa a karatun nasa, musamman idan tilawa yake yi. Kaga watakila shaytan ya samu dama sai rika jefa masa mantuwa, ko ya rika jefa masa shakka da waswasi cikin abinda yake karantawa, har ma karatun yake yiwa. To wannan isti'aza da zai yi za ta magance masa wannan. Sannan shaytan ya fi matsawa mutum yayin da ya ga mutum cewa zai yi wani aikin alkhairi. To idan mutum zai yi aikin alkhairi, a lokacin shaytan shi kuma ya fi nacewa ya ga cewa ya bata masa aikin alkhairinsa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wata rana ya shiga sallah, yana sallah, shaytan kwatsam wani ifritin min aljinni, kamar da ya zo a cikin ruwaya, inda ifritan min aljinni tafallata alayya albariha wa ana usalli. Ita ina cikin sallah wani ifriti, wani gawurtaccen shaytan kawai ya kwatsam sai ya fado mu kwaram haka, ba ji ba ban kara ba, sai ganin shi ya zo yana kokarin ya bata min sallata. yace sai na kama shi giris in daure shi a jikin dirkar dirkar masallaci har mutane su waye gari kowa da kowa ya gansa sai yace sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman shi rabbi rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ce sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman da yake cewa ya Allah ka gafarta min ka bani wani mulki mulkin da babu wani wanda zai cancance shi in ba ni ba bayana kada wani ya samu irin wannan mulki mulki shine mulkin sarrafa aljanu da sarrafa su da sa su da hana su wanda yake nuna cewa babu wani wanda ya isa ya ce shi yanzu yana sarrafa aljanu in yi haka to yana nufin an bashi irin abin da aka ba Annabi Sulaiman idan shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna wannan ya hakura da batun daure aljani a jikin dirka ina ga wani kuma yace shi yana iya amfani da shedanu kamar da zaka ga wasu shedanun masu rukuya sai su ce wai aljanin ne suke kawo su magunguna ko suke ba su magunguna wannan ƙarya ne kuma har akwai wani aljanin da zai taimaka maka to ba mutumin kirki bane saboda kana masa abin da yake so ne ba zai maka ba shi ma sai kai masa abin da yake so amma ba mu taba jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani aljani ya je ya masa wani aiki ba ko wani abu ya taso ya ce wani aljani ya taya shi ko ya je ya masa ko wani yaki wasu aljanu sun zo sun taya Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan a tarihi saboda haka kaga duk wanda zai zo yana wannan da'awar to ka san cewa ƙarya yake ko kuma a'a mai bautar aljanin ne saboda haka wanda su ce rabbana istamta wa qala al-ins ربنا استمتع بعض وقال اولياء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض من da ji yadda junan mu ne dadi sun yi mana abinda za mu ka ji dadi mu ma muka musu abinda suka ji dadi to kaga kuma wannan bala'i ne domin karshe qalan naru maswaqu karshe duk wuta za su tafi Allah ka kiyashe mu saboda ka shedan duk sanda mutum yake cikin alkhairi yakan yi kokari ya ga cewa ya auka masa ya bata masa wannan aikin alkhairi din to shi yasa mutumin da zai yi karatun Qur'ani ba karamar ibada bace da bawa yake kusantar Allah da ita don haka yi kokari ya ga ya nemi katanga tsakaninsa da shedan in ba haka ba shedan zai kawo masa abinda zai bata masa karatunsa ko ya jefa masa ri a cikin zuciyarsa wanda kuma kun sani cewa hadisi ya tabbata sai Muslim hadisi Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku da za a fara rura wuta da su a ranar gobar kiyama da su wuta jahannama za ta fara karyawa ranar gobe kiyama Allah ka kiyashe mu fannin farkon su mutumin da ya karanta Qur'ani ya zama karancin Qur'ani za a zo da shi a ce mai kai ce Allah ka bani karatun Qur'ani na iya ce mai kai yace na karantar da mutane ce karya kake ka karanta dan dai a ce da kai makaranci kuma an fada wato dan ba dan Allah kai ba saboda kai dan wani abu ne na duniya saboda ka sa a jashi zuwa jahannama Allah ki kiyashe mu to shedan zai yi kokari ya ga cewa ya jefa wa mutum wannan a zuciyarsa in ba ya nemi tsarin ubangiji tun farko ba ubangiji ya masa tsari daga wannan Allah ta'ala a cikin ayar bayan ya faɗi cewa shedan ga yadda yake sai ya faɗi cewa ba kowa bane shedan yake da iko a kansa sai wanda suka ba wa shedan din kafa suka ba shi dama in sun ba shi dama shikenan sai ya samu iko a kansu in ba su ba shi dama ba to ba ya da iko a kansu ta yaya ne ba za su ba shi dama ba shine ta hanyar imani da dogaro ga Allah yace innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun cewa su shi shedan bai da iko akan wadanda suka yi imani suke dogaro ga ubangijinsa wato bai da wani iko na ya halaka su ko ya batar da su ko da kuwa wani lokaci zai iya wato surar wani abu daga cikin zuciyarsu zai iya rude su to amma wannan rudu ne na wannan lokaci ba mai zarcewa ba za su gane kuma za su dawo su tuba wato ba zai iya yin cin riba a kansu ba har su halaka a zo shiga jahannama su shiga tare wannan shi ne abin da ake nufi ba wa ana nufin cewa su mu'minai ba sa saban Allah ba a za su iya saban Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ce waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah su ne idan shaytan ya dan shafe su yasa su suka saba Allah tadhakkaru sai su tuna Allah su tuna girman saban da suka yi su wa'azantu sai su dawo tana gani tar su gane cewa shedan da ya rude su su dawo kan hanya saboda wannan shine sultanin da ba shi da shi akan mu'mini laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun saboda abubuwa guda biyu su za su hada shedan ya samu sultan ya samu iko akan mutum da zaman mutum yana da imani ya yadda da Allah ya yadda da sifofin Allah ya yadda da komai da ubangiji ta Allah ya saukar ya yadda da wahayi sannan kuma yana dogaro ga Allah ya maida zuciyarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah al'amarinsa gaba ɗaya ya maida su zuwa ga Allah baya nema a gurin kowa sai a gurin Allah to wanda yake da irin wannan sifa to ya samu kariya daga shedan wanda ita ce sifar da ubangiji ta Allah ya dunkule kira ikhlasi shi yasa a wani guri ubangiji ta Allah ya istisna'in shi kansa shedan din yayi istisna'in masu ikhlasi kica qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ubayyinahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin yace ya ubangiji tunda ka batar da ni sai na kawata musu a doran kasa sannan sai na batar da su gaba daya in banda bayin ka wanda suke masu ikhlasi Allah ce hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa tubayina baka da wani iko akan su baka da wani iko akan su saboda haka bayin Allah masu ikhlasi shedan baya iya cin nasara akan su zai iya kai musu farmaki zai iya kai musu wafta zai iya sakar wani abu na taqawwusu da imanin su amma ba zai iya cin nasara akan su ba shi yasa ubangiji ta'ala da ya faɗi kisar annabi Yusuf alaihi salam da irin barazana da ya gani ta shafi iridin sa ta shafi mutuncin sa da addinin sa Allah ta'ala ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin min ya haka domin mu kawar masa da asu wato mummunan aiki da alfasha saboda yana cikin bayan masu ikhlasi saboda ka shedan baya da iko akan bayi masu ikhlasi sai dai bayin nan masu ikhlasi ba su da yawa wanda zai yi nasara akan su suka fi yawa shi yasa da ya rantsuwa ce da ahkani kanna zurriyatahu qala ara'aita ka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahkani kanna zurriyatahu sai illa qalila hawargo yace wala tajidu aktharahum shakirin ubangiji ya gaskata shi yace wa qalilun min ibadiya ash-shakur saboda waɗanda za su samu ikhlasi din kaɗan ne waɗanda za su bi shi ɗin su suka fi yawa to ubangiji ta'ala ya kore masa sultani a nan ya ce inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawna kaɗai yana da iko ne akan waɗanda suke jubintarsa wato waɗanda suka ba da ragamansu ya ja su waɗanda suka miƙa masa al'amuransa waɗanda suke masa biyayya waɗanda ubangiji ta'ala ya kirawo batattu illa man ittaba'aka min al-ghawin waɗanda suka bi ka daga batattu da ubangiji ta'ala ya alƙawarin sai ya cika jahannama la amla anna jahannama minkum ajma'i sai na cika jahannama da ku gaba daya saboda haka waɗannan su yake da sultan akan su amma a wani guri za mu ga ubangiji ya kore sultan din shedan ce sultan shedan bai da sultan akan kowa wato bai da iko akan kowa inda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratu saba wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin ce wa ma kana lahu alaihim min sultani illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi shak wa rabbuka ala kulli shay'in hafid kaga a wannan aya ubangiji yake cewa shedan ya gaskata masu zatansa dan da can da yayi kurari gaban ubangiji la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wannan kurarin da yayi tai a gaban ubangiji cewa sai ya yaki rabansa la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda lalle tabbas sai na yaki rabona daga bayinka kuma sai na batar da su kuma sai na halaka su sai na sa musu guri sai na sa musu kaza sai na sa musu kaza wannan kurarin da yake duk bisa zato yake ba shi da tabbas cewa zai iya to amma da yake Ubangiji Ta'ala ya bar shi domin ya zama jarraba ga mutane yayin da ya kira wasu suka ansa shine Allah ya ce wala fasaddaqa alayhi iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin suka bi shi sai ɗan wasu jama'a daga cikin mu'minai sai Ubangiji ce wa malahu alayhim min sultanin kuma kana lahu alayhim min sultanin ba su ba shi da wata hujja ba su da wata wani sultan ba shi da wani iko akan su ba shi da wani iko akan su akan mu'minai fariqan minal mu'minin din wannan dama Allah ya faɗa innahu laysa lahu sultanu alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun su wadanda Allah ya faɗa bai da sultan akan su ko kuma bai da sultan akan wadanda suka bi shi su ba bai da sultan akwai sultan din da ba shi da shi akan su shine sultan na hujja domin sultan ana amfani da kalmar sultan ana nufin iko ana kuma nufin hujja hujja mai gamsarwa a baka hujja ka gamsu shi kansa sultan ne ce ba anzalallahu biha min sultan to wannan sultan na hujja bai da shi amma kuma yaro dinsu ya kawata musu ƙarya ya kawata musu duniya ya kawata musu saban Allah sun bi shi wannan shine sultan din da yake da shi amma sultan na hujja wannan bai da shi shi yasa da aka je lahira bayan an shiga wuta an shiga ta annabi aka fito ya fito yayi bara'a ya nuna cewa shi fa kada wani ya zo ya ce yana bin shi wani abu bai da case da kowa fara shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha qad wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl kaga wata maganar banza sai bayan an shiga jahannama ya tsaya yana hudubar iskanci hudubar ta banza waya tsaya cikin jama'a yana cewa yace wa qala shaytan lamma qudiya al-amr bayan an gama hukunci kowa ya riga ya san matsayin sa sai ya tsaya kuma yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq Allah ya muku alƙawarin gaskiya ku yi masa biyayya ya shigar da ku aljanna ku saba masa ya saba wannan alƙawarin da yake gaskiya ne to me amfanin wannan magana wa wa'adtukum ni kuma da muku alƙawari cewa kawai ku more ba wani abu kawai ku more ba abin da zai faru fa akhlaftukum na kuma na zo na saba muku wa ma kana li alaykum min sultani ni fa ba ni da wata hujja da maka ba hujja ce na ba ku ka gamsu ba illa an da'awtukum fastajabtum li na kira ku ne kawai ku ka ansa ma fala talumuni falumu anfusakum ka ku zarge ni ku zargi kanku me yasa kuka bi ni ma ana bi musrikhikum wa ba antum bi musrikhi ni ba zan iya sabuka muku komai bai da gaskiya kuma ko ba za ku iya tada kamun ba saboda kowa ita kansa to kaga ita kanta wannan hudubar wata azaba ce domin bayan abin da ya riga ya maka na yanzu ga maka wannan bakakken maganganu Allah ya kiyaye mu to wannan shine sultan din da Ubangiji Ta'ala ya kori ce wa kana li alaykum min sultan sultan din da aka kore a wannan ayar shine sultan na hujja na dalili babu wani wanda yake kan hanyar bata da zai ce ya mallaki wani gamsasshen dalili wanda ya sa shi ya bace kawai dai shedan ya kira shi ya amsa masa anan kuma Allah ta'ala ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu sultan din da aka tabba shine sultan ne ya kira wasu su amsa masa yana da wannan ikon kuma yayi saboda sun karbi kiransa saboda haka yana da hanyoyi da yawa wanda Allah ta'ala ya kira su khutuwat ash-shaytan wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan hanyoyi ne masu yawa na shaytan dan shaytan hanyoyin batarwarsa ba hanya ɗaya bace akwai tazyin abu da yake mu ya kai matuƙa wajen muni gurin masu hankali gurin masu imani gurin masu basira amma sai ka ga wani shine abin sha'awa abu sai to wannan tazyin ne na shaytan wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malah shaytan ya kawata musu ayyukansu qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh ya kawata musu abinda suke suke yi suna ganin shi mai kyau ne yasa za ka ga wani abu in ka ga wani yana yi sai kai mamaki shi ko wannan me yake ji a ciki har yake wannan abu ko ka ga wani yayi wata shiga ta banza ko yayi wani aski na banza kaga shi dai ba kyau ya kara ba mudi ya kara amma kuma yana ta hura hanci yana ta shakar iska to wana duk tazyini shaytan ne zayyana lahu shaytan amal wa zayyana lahu su'a amalihim su'a amalihim an kawata musu munanan ayyukansu haka man zayyana lahu su'a amali fara'u hasan wanda za a kawata masa aikin sa ya rika ganin shi mai kyau to wannan hanyar tazyini ita fi komai muni domin wanda yake ga abin da yake mai kyau ne me zaka ga masa yayi bari saboda yana ganin abin da yake yi mai kyau ne shi yasa ubangiji yake cewa innahu muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sun mayar da shaydanu su zama su ne majibuntan su ba Allah ba kuma suna zaton cewa daidai suke kaga wanda ita ce shine bala'i wato wanda shaydan ya rude shi yake ga abin da yake yi daidai ne abin da yake yi mai kyau to wannan bai da zaka yi da shi shi yasa ubangiji a wani guri yake cewa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan وهو له قرين وإنهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الله يقول وَنْدَ دُكْ يَكَوْتِي وَحَنْيَرْ أَلَّهِ وَنْيَا شَعَنْ ذِكِرِ الرَّحْمَنِ يَكَوْتِي وَحَيِّ شِنَ ذِكِرِ الرَّحْمَنِ يَكَوْتِي وَحَيِّ يَكَوْتِي لِتَابِنْ أَلَّهِ لِسُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا شِكِنَا سِي mu hada abokansa da shaydan ba huwa lahu qarin ya zama abokin shi na kuddaqut aminin sa Allah ce innahu la yasudduhum anis sabil shaydanu suna katange su suna hana su bin hanyar Allah wa yahsabuna annahum muhtadun suna zaton cewa daidai suke suna zaton cewa shari'a suke ba za su gane ba sai lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون sai anzo lahira a lokacin da zai gane cewa ashe ashe wannan ba abokin tafiya bane ashe ashe wannan abokin halaka ne ci ina ma tsakanin da ni da kai ina ma a duniya Allah ya sa tazara ta tsakanin da kai tazara gabas da yamma kana bangon duniya na gabas ina ne ba mu taba haduwa ba to kaga wannan ce hanya mafi muni da shaytan yake zuwa mutum har mutumin ya zama wato ya zama mabiyinsa ya zama wanda yake cikin masu jibantar masa da al'amari ko kuma ainihin ya rika umarta sada da as-su' wal fahsha inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun tun ya rika umarta sada mugunan aiki da al-fahsha ga yana yi yana alfahari da abin da yake na laifi yana yi yana alfahari yana kafafa yana takama kaga mutum azzalimi macuci amma alfahari yake da zalincinsa alfahari yake da cutar da yake yi alfahari yake da abin da yake sata na al'umma baya jin ciwo la yu'annibuhu damiru to kaga wannan shaydan da yake umartar su da wannan wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamu ko mutum ya rika fadar ƙarya yana jinginawa Allah ya fada abin da Allah bai fada bai ce Allah ya fada ya fada abinda ba addinin Allah bai ce addinin Allah abinda ba ibada bai ce ibada abinda ba sunna bai ce sunna abinda ba aikin ɗan aljanna ba yace aikin da zaka samu aljanna wannan duk ƙarya ce alqaulu li ala Allah bil ilm kuma yana daga cikin hanyoyi da shaydan yake aukawa mutum ya halakar da shi ko ta hanyar at-takhwif ya rika sa maka tsoron wasu can daban ga gaskiya ka kibinta saboda kana tsoron wani kana tsoron ka a kure ka daga aiki kana tsoron ka wani ya sallame ka kana tsoron kana wani ya maka abinda zaka cutu sai ka kibin gaskiyar inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu aw yukhawwifukum awliya'ahu shine ma'anar ayat shaytan ne yake tsoratar da ku mutanansa abokansa saboda ka sai ya sa muku tsoro saboda ka sai ku bi hanyarsa to ita wannan tana daga cikin hanyar da shaytan yake yake ko ya rika tsoratar da kai aikin da'a ya hana ka kyauta ya hana ka sadaka ya hana ka bayarwa dan Allah ya rika tsoratar da kai da talauci الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يركز ga maka cewa in fa kana bada dukiyarka fi sabilillah zaka to in baka aje ba me zaka ci nan gaba ko me zaka bar wa ƴaƴanka to duk wani yana daga cikin hanyoyin sheidan. Hanyoyin sheidan suna da yawa, ga lokaci yayi insha Allah gobe za mu kammala tafsirin wannan ayar sannan mu shiga aya ta gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi ba kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.